Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 69. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar Mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar Talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai.
Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyen bayan Iran. Haka kuma kungiyar Taliban ta sanar cewa ba ta da niyyar dakatar da yaki a Afghanistan. Sannan mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin wata babbar mota dauke da bombomai a Mogadishu.
Kanun labaran kenan. A daidai lokacin da shekara ta 2019 take bankwana, za mu kawo muku bitar muhimman al'amuran da suka faru a bangaren tattalin arzikin Najeriya. Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. An gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya, inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. Babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ebok Ete Ekwe Ebas, ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron.
A makonni biyu kawai da suka gabata, Boko Haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kaɗai. Amma zakakuran dakarunmu sun daƙile hare-haren. Har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu sada kayar bayan. Kuma fatanmu a nan shi ne kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya. Taron Majalisar Tsaron Najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya a shekara mai kamawa.
For those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives.
Waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro. To a farkon shekara mai kamawa ne, hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya za ta karɓi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya, irin su Alhaji Bello Arabe Sardaunan Damaturu, na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya.
Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai. A lokacin da Boko Haram ɗin nan suka yi wogayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe, a lokacin nan sojoji sun yi ƙoƙari wanda kowa kuma ya gani.
Rahoton Hassan Maina kenan daga Abuja. Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya. Ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu. Ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin Amurka, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin. Yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya. Hare-haren Amurkan ya auna wajen ajiye makaman kungiyar Kataib Hezbollah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a Iraki da kuma gabashin Siriya da ya halaka akalla mutane 25 kana ya jirkata wasu da dama. Sai dai Amurka ta ce hare-haren samar mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan Iraki a ranar Juma'a da ta gabata, wanda ya halaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron Amurka. harin da ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an Iraki. A ranar Litinin, Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya yi Allah wadai da har-haren, ya yi kuma gargaɗi a cikin kalamansa cewa matakin na Amurka ba za su yarda da shi ba, kuma akwai mummunan sakamako. Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi tana cewa ƙarya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. Sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan ƙungiyar Taliban suka kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan 14 a cikin jerin munanan hare-haren da ya hallaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar Amurka na mayakan ƙungiyar da su rage tashin hankali. Gaskiyar abin da yake faruwa shine ƙungiyar Taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta, Mujahid ya ce. Duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Guinea-Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu wanda tsoffin Prime Minister ƙasar biyu suka fafata. Kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar ƙasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa, abinda ya hana ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta yamma ci gaba. An dai buga a wannan zagayen a tsakanin tsoffin Prime Minister biyu, wato Domingos Simão Pereira da Umaru Sissoko Embalo, yayin da shekarar 2019 take shirin ƙarewa. ‘Yan Guinea-Bissau suna fatan wannan zaɓe da kuma sabon ƙarni da za a shiga zai samar da wani babi na sabon zaman lafiya a ƙasar. Sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe Laraba. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai a ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, wanda ya hallaka aƙalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78. Mai magana da yawun ƙungiyar Ali Mahmud Ragi, wanda aka fi sani da Ali Dere, ya yi waɗannan kalamai ne ta kafar gidan rediyon ƙungiyar Andalus. Ali Dere ya ce ƙungiyar ta auna jerin gwamman motocin Turkiya da na jami'an tsaron ƙasar a mahaɗar X-Control da ake yawan hada-hada a Mogadishu.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Al'amura da dama ne suka faru a Najeriya ta ɓangaren tattalin arziki a shekarar nan ta 2019 da ke bankwana. Muhimmai daga cikinsu sun haɗa da dambarwa tsakanin 'yan kasuwa da jami'an hukumar custom biyo bayan rufe kan iyakokin Najeriya, yunkurin shugaba Buhari na ciwo bashi dala biliyan 30 da kuma muhawara akan sababbin takardun kuɗi na ECO a nahiyar Afirka ta yamma. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikon rahoton.
Rana Allah ta ce man ba karɓo bashin ne matsala ne a gurina ba, yadda za a bi wajen kashe wannan kuɗaɗen.
Sunana Abubakar Sani. In an karɓo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi, baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka. Ga misali titin nan na Maiduguri Road, tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. Gaskiya wannan bashin siga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu, saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi, amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba, babu abin da mu muka gani.
Wasu 'yan Najeriya kenan game da wasikar shugaba Buhari da ke neman majalisar dokokin kasar ta lamince ya ciwo bashi daga ƙetare kusan dala biliyan 30. A shekara ta 2019 ne dai hukumomin Najeriya suka rufe kan iyakokin kasar na tsandauri, lamarin da ya katse hada-hadar kasuwanci da cinikayya ta hanyoyin mota tsakanin Najeriya da ƙasashe makwabtanta. Har ma 'yan kasuwa suka koka game da wannan mataki.
Wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali, domin ba bako mai zuwa ise kaya ta ina dan dako zai samu abinci
dukkan wani mai sayar da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba in dai shiga zakai kaje ka siyo a zuwa dauka daga Najeriya a fita makauta ba wanda bai shiga wani yanayi na rishin ciniki ba to kaga dole kasuwa ta yi cik ba fita ba shiga
wannan batun rufe border ya haifar da cice kuce tsakanin yan kasuwar da jami'an hukumar custom amma kungiya yan kasuwa sun ga suka bukaci shugaba Buhari ya sauke shugaban hukumar ta custom Kanal Hamid Almir Taya saboda abin da suka kira rashin iya aiki kamar yadda Bala Hotoro shugaban kungiyar ya nanata
ai aikin custom aiki ne shi ma na kwarewa to me yasa shi na custom aka dauko soja aka zo aka sashi a wannan tsawon shekara hudu babu abin da aka yi sai gasa yan kasuwa ai a hannu wanda kuma wannan yayi leading to mana ya kai ga wani yanayi da kowa ya dandana kodarsa hukumar custom ta hana abubuwa su tafi wanda kuma mu a iya fahimtar mu wannan rashin kwarewa ce
to sai hukumar custom ta musanta ikarin yan kasuwar na wuce gona da iri Nasir Ahmed shine controller hukumar mai kula da jihohin Kano da Jigawa.
Muna aiki ne cikin doka. Abin da doka ta ce mu yi shi muke yi. Na dai zan gaya maka duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ne ya sa kayan muna da dama mu bi shi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba.
A cikin watan Agustar bara ne aka gudanar da taron koli na akantocin kudi da sauran jami'an kula da bitan malin gwamnatocin tarayya da jihohin Najeriya taron wanda ya wakana a Kano ya sami bakuncin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu
su ne treasurer ba su accountants su ake hada munafucin da su ake ba ake zalunci Najeriya gaba daya kudin al'umma sai na zo bayyana musu cewa bisa maran ba wannan ka san zuwa nan wannan saboda ka za fa musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa kuma ya kamata ku sa ido a kansu mu ma za mu sa ido a kansu ka san ba yan jarida ba za mu yi wannan defend against corruption
a watan November bara ne aka shiryawa yan majalisar dokokin jihar Bauchi bita akan tsara kasafin kuɗi da bibiyar kashe kuɗaɗen gwamnati Dr. Baba Yusuf Musa Director General na cibiyar nazarin tsara tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe ta Afirka ta Yamma ne ya jagoranci zaman bitar
yadda ake shirya harkokin basussuka na jiha da kuma na gwamnatin tarayya yanda ta gwamnatin jiha abubuwan da ya kamata ta yi ta tabbatar cewa duk abubuwan da za a ara an yi amfani da shi a abin da ya kamata a yi amfani da shi domin kar a karɓi bashi a ce za a yi hanya sannan maimako a yi hanya sai a karkata kudin a yi wani abu da shi to abubuwan da 'yan majalisa ya kamata su sani da kuma dokan da ya kamata su kafa a tabbatar cewa duk wani kudin da za a karɓa na bashi an yi amfani da shi a abin da ya kamata a yi amfani da shi
a dai shekarar da muka yi bankwana da ita ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin sabuwar shekara ta 2020 ga majalisar dokokin kasar na fiye da naira triliyan 10 kasafin da masu kula da al'amura a fagen tattalin arziki da zamantakewar al'umma suka ce aiwatar da shi kamar yadda ya kamata ka iya taka rawa muhimmiya wajen kama tafarkin daidaita makomar tattalin arzikin kasar Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
Kwa gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a Taraba ba.
Wannan ba gaskiya ba ne.
Idan to bari ka ji idan ba gaskiya ba. Ka je local government naka ka tsaya health center nawa aka tayar
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya za ta yi a ce tun daga ranar da Buhari da jam'iyyarsa ta APC suka hauka karaga mulki tun ma wa'adinsa na farko a shekarar 2015 har zuwa yau din nan ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar Taraba ba wace kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar PDP ta adawa ke mulki sannan jam'iyyar ta APC ta ce ai bari ma wannan zancen suna da dalilai sun fi dubu da za su iya shimfidawa da za su sa a tsige shigonan mai ci yanzu na PDP a can Taraba to ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan kama kafin mu nisa bari fara da ra'ayoyin wasu yan jihar Taraba din kan hade da jihar ta su take ciki a karkashin wannan gwamnati ta Darius Dickson Ishaku
nana wannan rabu Bello Kasimu amma an ji zane na da Bello Daran Danda mai girma gwamna na yin kokarin sa duk da dama mutum da Adam Sara ne bai iya cika goma a bangare na al'amura na jama'a yana kokarin sa maganar security baya ma bacci baya da kwanciyar hankali in yaji akwai rigima sai ya tabbatar an zo garin rigima din sannan bangare na al'amura na more rayuwa kaman al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar Taraba kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar Taraba kuma injo ne da gwamna ya sai a kafa bidiyo
to da farko dai sunana Ma'azu Sale Yaro to gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da zamu ce mata ubangiji Allah ya dawo mana da ita kan hanya domin yanzu kaman mu mutanen Yaro banda ma ƙarya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakanin mu da Jalingo ba abin da muke ji wai an yi mana hanya an yi mana menene an yi mana yanzu haka in zan taho daga Yaro zuwa Jalingo fargaba nake amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin Yaro da Jalingo kuma ba mu gani ba wannan abubuwa da kafa da babu shi mu demokradiya a Taraba ci baya ta kawo mana amma maganar ci gaba to an ci gaba lokacin dan baba tabbas waccan gwamnati dan baba mun gode mata amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba
to ga sheku to idan abin ka tantubi yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki wasu daga cikin batutuwa manya da zaka ji suna taba maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jihar kan halin da jihar take ciki ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jihar din da maganar alakar bangaren gwamnati da na majalisa sai ko maganar tashi-tashin hankulan kabilanci ko na siyasa da ke yawan addaba wannan jihar din kiyo a wannan kashi na biyu na muhara da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba wato barista Ibrahim Yasuri da kuma mashawarcin gwamnatin jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa za mu tashi ne akan ita waccan maganar na ko Buhari da jam'iyyarsa ta APC sun girka wani aiki a cikin wannan jihar din
yana maganan gadan Ibi ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a Taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na Ibi shine tenon da suka gama daya kenan na biyu gwamnatin Taraba misali nake so nuna maka yanzu ana yin hanyar Baisa ana yin hanyar Fantisawa a medical tukuna a medical akwai health center safa'in da state government ta tayar da su ta sa magunguna ta sa kayayyaki duka banza ba da kudi yake yi bane a banza ne
wannan ba gaskiya bane
idan to bari kaji idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar ka gani akwai bambanci domin idan ba ka kafa baka sa abin da yake faruwa ba ina zuwa yayi magana empower idan kana maganan ra'a zalayi ana ba mutane raba ma mutane 20,000 10,000 duk wani project na World Bank state government tana bada counterfeit funding akwai wanda state government ba mu bada counterfeit funding bane ko wanne state government tana bada counterfeit funding amma sai a je a ce su suke yi ai duka muke yi tunda dai state government ya bincika state government bata counterfeit funding ne tana bayarwa
to a masara kun je da ke fama da wannan bangarori guda biyu wai me yasa kullum ku ɗan adana ga kaman kanta duk alherin da gwamnati ta yi musamman ma a nan jiha ku san kansu wai me yasa kuke sukan gwamnatin Darius ne duk da kuma ayyukan da aka ce an yi
ba duk ayyukan da ya fada babu ɗaya daga ciki wanda ake yi ina baka tabbaci
ni dan taraba ne an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa kurmi da ake magana ka je ka gani ko kilometer guda ba ai ba kuma an sake kudi ya karbi bashi domin yayi wayannan hanyoyin da ainihin kurmi da ainihin tsokundi da ainihin yoro duk an karbi kudin amma ko kilometer guda ba ai wayannan hanyan ba ni dan taraba ne kuma nayi sakataren gwamnatin tarayya ba wanda zai ce ni dan siyasan Abuja ne kuma duk lokacin da nazo nakan zagaya kananan hukumomi domin in ga me ake yi ina tabbatar maka da cewa duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa amma idan ka je ba za ka ga aiki ko misalan zarratin a ƙasa ba sa'annan akwai hanya wadda ma har mataimakin shugaban ƙasa wato Yemi Osinbajo yazo ya kaddamar wannan hanya dan baba shi ya fara wannan hanya sa'annan UTC shi ma ya tsawatar da kudi a wannan hanya amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tunda shi mataimakin shugaban kasa yazo ya kaddamar da wannan ba a sake yin wani abu ba
wato aikin da aka kirfe
hanya ta tsaya ba abin da ake yi in banda wawuran kudin mu da ake yi ba abinda ake yi
abin da yace ko asu da su kuma kanta yace idan har ba a yi me yasa ba ku kai mutum majalisa ba kuma akwai ƴaƴan jami'ai ku a majalisa sun shiru ne ko kuma a'a
ƴaƴan majalisa wato ƴaƴan jami'an mu suna magana suna gabatar da kuduri amma wani lokacin ni na taba majalisa idan aka ga cewa zaka soki gwamnati musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati sai soke ainihin kudirin da zaka gabatar na samu wannan rahoto kuma mun dauki mataki akai
ko da tada yayan jage ko da suke majalisa ko kuma akwai tunda sun ba su komai ba
muna magana da su muna tattaunawa da su ko sacin da ya shige mun ja kunnan su akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisa da yake ainihin goyon bayan abinda gwamnatin jaha take mun ja kunnan sa wannan ba aikin dan adawa bane saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar Darius ba wani laifin da yayi saboda haka ba za a tsige shi ba mu kuma muna da laifuffukan da Darius yayi sun fi dubu wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi su ƴan majalisa su tsige shi
kuma ƴan jami'an sun yi shiru
ƴaƴan jami'an mu sun yi shiru amma mun tattauna da su kwanan nan za ku ji irin kudurin da za su gabatar
a muka ba jami'an adawa sun zabi kan cewa wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannun ku dumu-dumu wajen da take aka tsige
ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba maganan majalisa idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi mutane suna zargi kala-kala a gwamna ya ce a yi gwamna ya ce a ba da kudi a yi kaza a yi kaza majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima speaker ya yi resigning me magana ciki amma damuwan a nan shi ne duk maganganun da yake cewa ƴan majalisansu na APC suna da wani kuduri akan gwamna yayi laifuffuka sun fi dubu ba su taba magana ba idan ba su taba magana ba gwamna bai laifin komai ba
akwai gutsuwar suka yi kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan kafa ta kece gudanar da zaben kananan hukumomi wai me yasa har yanzu ne
zaɓe kam zaɓen kananan hukumomi kam an taɓa yin zaɓe ba a shirya don zaɓe ba ai don zaɓe kam dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kuɗi ba da kuɗi ne za a yi zaɓe ba idan ba kuɗi da yaya za ka yi zaɓen ai dole sai ka ne tanadi daidai kuɗin da za a yi zaɓe da shi kamin a ba da go ahead a yi zaɓe amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai
ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki akwai kuɗaɗe duk wata suna samun kuɗi sa'annan kananan hukumomi
kuɗin da ake samu ba kuɗin zaɓe ba ne
sa'annan kananan hukumomi suna samun kuɗi me ake yi da kudaden nan
sa'annan
a yanzu haka an ce kiya teka ne wa'adin su ya riga ya kammala tun watan biyu kiya teka ma a tsarin mulkin Najeriya ba a san da kiya teka ba saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace karamar hukuma ya kamata a yi zaɓenta ta hanyar demokradiyya saboda haka ba wannan ma kiyateka bata da inganci sa'annan ma bayan rashin ingancin ta lok wa'adinta ya wuce me suke rashin iya gudanar da aiki shi yasa suka kasa sa ranar da za a yi zaben
ananan hukumomi ga ban gafanar mu kai fasu wannan majalisa ne idan haka ta faru ya kamata a ce a kuma tsawatarwa bangaren kuma da cikin majalisa mun sake kuma ga yan majalisa har yanzu an yi sun shiru kan batun ananan hukumomin nan sannan ku jami'un ada kun koma can sai a gefe kuke da kuka
ah dole ne mu yi kuka yan majalisa mun yi musu magana kuma a shirye suke za su tada wannan kuduri na cewar lalle ilalla dole a yi zaɓe in ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin tare gwamnatin jiha a gaban kuliya saboda ba daidai bane ta yi karan tsaye ta taka tsarin mulki saboda tsarin mulki bai yadda da abin da suke yi ba
to a gaishe ku malamai to sai rana ta cewa Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kananan hukumomi ko ku bayan hakan nan muna so mu leka magana aikin wutar lantarki na Manbila mu ji me yake ciki akan sani sannan ko me ya alaka sashi aiki din da ministan Buhari na makamashi ne yanzu ba da ban haka wace rawa shi gwamnatin Taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza kiyar wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista idan muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yasudi na APC da kuma Abubakar Bawa na PDP tare da shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da shi rama wannan muhara a can Jalingo ya ci loman ita anan a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a nan Washington muna fatan mu baku lami lafiya
ta gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da kanda wato labarai amma a takaice
an gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar an yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin Amurka wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Lahadi a jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan ta yi watsi tana cewa ƙarya ce kuma mara tushe rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka ‘yan kasar Guinea Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban kasar zagaye na biyu wanda tsoffin Prime Minister kasar biyu suka fafata kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar kasar zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa abinda ya hana karamar kasar da ke Afirka ta yamma ci gaba Mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai hari wata babbar mota dauke da bama-bamai a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia.
To da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da sabbin labarai rahotanni da shirye-shiryen mu da kuma sakonnin ku. Sai dai kafin mu yi sallama bari mu taya murna ga Fauziya Sani Makeri da angonta Dauda Muhammad Zenze saboda karuwar ɗan namiji da suka samu wanda aka radawa suna Muhammad Irfan a yau Talata kuma za a yi bikin sunan a yau Allah ya raya Muhammad Irfan. sai kuma gaisuwar tarbiya ga iyalai da ƴan uwan Malam Muhammadu Nayetu da aka fi sani da Dan Yetu a shiyar makira ta garin Sanyin a jihar Sokoto Najeriya wanda Allah ya warasuwa a ranar Asabar da ta gabata. Allah ya ji kansa da gafara ya bada hakurin jure rashi. Zuwa madadin kowa da kowa sashi Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatar da shirin wanda ya bada umurni Malam Sidi sai injiniyan mu Tony Palak Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.